بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واتبع أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiyar mu ta farko da ta ƙarshe ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar sake haɗuwa da ku a masallacin Juma'a na Jami'ar Abubakar ta Fawa Ƙwalewa a Bauchi, bayan mun yi sallar Juma'a a yau 11 ga watan Ramadan shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Yau kuma shi ne 23 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya. Mun saba a wannan lokaci sakamakon tafsirin Alkur'ani mai girma, muna tara tambayoyi waɗanda suka gabatar sai mu amsa su in Allah ya yarda. Amma a cikin karatunmu na jiya akwai kwantaccen matsaloli da damtsan da muka koya daga cikin ayoyin da muka karanta a jiya, waɗanda lokaci bai ba mu dama mun kammala su ba. Yanzu za mu cikato sauran abin da ya rage. Mun karanto fa'idoji guda 20, yau kuma za mu ƙaraso sauran in Allah ya yarda. Daga nan kuma sai mu karanta tambayoyin waɗanda suka sauka in Allah ya yarda. Idan ba ku manta ba, mun karanta daga cikin suratu Yusuf alayhi salam aya ta 30 zuwa aya ta 34. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala nisbatu fil madina imra'atu al-aziz turawidu fataha 'an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina وقال اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاك لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تقرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وأنا سنة آية لمكة كرم تابية ومكة بياني أقل فإذا جنة شكرجي بدأت سنوة أن آية وأن دم مؤمبة تابة سنة كما حكا يا يندى ما كان سكا جاء بما ماتن دبس سبع جانبا ما كان بياني كتاتنا النبي يوسف عليه السلام sai suke cewa ƙarfi ya tabbata ga Allah wannan ba ɗan adam ba ne, wannan mala'ika ne. Me yasa suka ce masa mala'ika? Fa'ida muke fahimta a nan cewa ɗan adam yana da ɗabi'antuwa a zuciyarsa da jin cewa mala'ika kyakkyawa ne, kamar yadda yake da ɗabi'antuwa da cewa ke ɗan mummuna ne duk da bai taɓa ganin ko ɗaya ba. Duk wanda yake maka ka wani kyau kamar mala'ika sai ka ji daɗi, amma aka ce maka wani muni kamar shaiɗan, gara a kwatanta ka da abin da ka taɓa gani ko mimuni, dan an ce maka kai kamar shi ya fi maka dama-dama akan shaiɗan. To ɗabi'a ce ta ɗan adam yin haka, amma ba wai hakan shi ne daidai ba. Mala'ika bai fi ɗan adam kyau, ana fahimta? Mala'iku dai Allah ya ba su dama suna iya tashakkul, shine su fito a cikin sura ta ɗan adam. Ka yana iya fitowa a surar mutum kyakkyawa wanda ya fi sauran mutanen da ka saba gani kyau, amma a asalin ɗabi'arsa in ba ya zama kama da ɗan adam ba, to bai kai ɗan adam kyau ba, ballantana ya fi ɗan adam kyau. Ana fahimta? Saboda Allah bai zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga jinsin kowace halitta ba, sai daga halittar da ta fi kowace halitta kyau. Kuma Allah bai zaɓi annabawa da suka fi kowa daraja su fito ba, sai dai daga cikin jinsin halittar da ya fi kowanne kyau, shi ne jinsin bil adama. baka kai da kake ganin kannan Allah bai halitta abin da yake tauba laqad salatana insana fi ahsani taqwim in kana so ka ga karke kyau da zaka gode wa Allah ka girmama Allah akan Allah ya zama buwayi gagara misali kuma Allah ya zama gagara ba dau a wajen halitta to kalli dukan ka kawai wa fi anfusikum afala tubsirun akai da ganin yanda Allah yake kawai ka san Allah ya nuna bajinta a wajen halittar bil adama don haka dan adam ya bi malaika ce kar kai fatar saboda an ce in hada illa malakun karim ka ce Allah ka nuna mun malaika in gaskiya ran da kaje malaika yauma yarawna al malaika ka la busri yauma tijid al busri Allah ka saka mun ga malaika da ido sai dai alajira sai dai mun go tafiya saboda in dai a ido da ido kana duniya kaje malaika to ranan ba za ka fana ba duk wanda ya ga malaika sai ya mutu in dai a asalin sifar ka ne to in ka ga wannan malaika ya zo dauka ranka ne don Allah baya turo malaika to in za a mutu ma la nazilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari ana fahimta yawa wannan abinda malamai ke faɗa kenan in kuma ka ga aljani a yanda yake to za ka yi hauka a ranar a yanda yake asali ka ganshi to sai ka yi hauka malaika kuma a yanda yake ka ganshi sai ka mutu wanda zai iya ganin aljani a yanda yake bai hauka ba ya ga malaika a yanda halittarsa take bai mutu ba shine kawai annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ga malaika a yanda yake wala qadara ahu bil ufuqil mubin wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa fa'ida ta gaba ita ce wato dan adam wato mace Allah ya halitta ta da dabi'ar so rike aji da so rike matsayin ta mace ba ta so ta yi abin kunya da abin da zai sa a ce ta kwafta ta fi namiji ta ka tsantsan akan wannan amma fa in mace ta ci kwaftawa idan aka rasa wannan abu to sai ta fi asfala ta fi a cikin mazaje ma zubar da mutunci za ka ga mace tana da ta tsantsan sosai amma in ka tashi yin abin kunya sai ka ji mamaki yanzu ka dubi darajar da mace take a ɗabi'a da kuma yadda mace take da wato kokarin kamewa ko da ta ga namiji ya burge ta za ka yi kokari ta kanne yanzu za ka ji mace tana siffan ta wani sai ka ji mamaki wace ma ta ganci saboda galibi in sun ga ɗan adam za ka sun yi haka sun koyar da kansu da haka dai suke ɗan sata sai sun ɗan gani amma ba za ka yi irin yadda namiji yake yin ɗan da ta gani to amma abun mamaki a nan shine yanzu a wannan ɗabi'a ta mace yaya aka yi falan mara ainihu asbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna yanzu sun ganki sun kura mata ido da suka ganki suka girmama ki a zuciyarku kaga ido yayi zuciya ma tayi asbarnahu wannan a cikin zuciya aka yi ra'ayahu da mai aka yi sannan da baki kuma suka faɗi mafi girman abin da mutum zai faɗa na santi shine suka ce kai wannan ba ɗan adam bane wannan mala'ika ne ko cikin mala'ikun ma na musamman ne wannan ana fahimta wannan an saba ki a wurin maza ne da mutum zai ga abu kuma ya ce kai wanda ta yi ta amma mace galibi ba ta haka to amma yanzu da suka warware wannan abun sai zama sun yi abin da ba a taɓa jin wani da ya ganin abun mamaki na kyau ya faɗi irin abin da suka faɗa ba kuma su yi aiki da zuciya da ido da baki duka ya fito dangane da abin da suka gani fa'ida ta gaba ta 20 da nawa kenan ta 23 ko wani lokaci kyau ku tuna da Allah ce falan mara ainihu asbarna da suka ganci ne suka gani kam suka gani har ya dawo suka yanka hannu annabi yake duk wannan jarabawa da ya rika samu ne ya jawo mata kyau ne ya jawo mata wannan matsala Allah madaukakin sarki dama zai jarrabe shi shi kuma ta jarabawarsa amma kyanka shine babban matsalar jarabawarsa kowa da inda jarabawarsa za ta zo ake ba koyaushe ne kyau yake zama abin alfahari ba mutane da yawa suna ɗauka cewa kyau gwaninta ne sannan ka zama kana da kyan sura ko mace ta zama kana da kyakkyawa kamar aljana ba kowa ce bane yake zama alheri wa wadansu annabi yusuf alaihi salam ya ci jarabawa ta da kansa amma dukkan mutane za su jarabawa da kansu dukkan mata za su jarabawa da kansu da yawa daga cikin mutane kansu yana zama musu abin da zai zama musu halaka a wurin Allah musamman kuma mata kaga tana da kyau to anan ne za ka nuna shi bayan Allah madaukakin sarki ya ce wala yubdi lil zinata mun da kanki mun da kanki illa sai ga wadanda aka ce ki nuna amma mata haka kike yi shi ko na miji saurayi idan ya ga yana da kyau kuma kan ya haɗu da farin jini to sai amfani da wannan damar ya lalata duk wanda ya ga dama ya lalata ne yau gari duk wanda zai yaudara to da ya sai in ya ce yana so la yurdu bi tilhu dole za ta amsa wata bata taba yin saurayi ba ko bata taba yin soyayya ba amma saboda rikita ta da wani yayi kenan sai canza mata tunani har ya zo ya saka duk matakan soyayyen da muka faɗa jiya nan sai ta kaka daga na ɗaya na biyu na uku har sai ta kai ta tayyi da zama ta zalli lakin baina yadai ta zama kamar baiwa a gaban ta to wannan abin wallahi duka fitina ne sai ta in ka san kana da kyau kuma kana da farin jini wallahi ka ji tsoron Allah e ba abun alfahari bane mutum ya tabbata a Facebook ya tabbata ya ta cewa shi ne kaza shi ya zo ko zai ta waya wanda ma tana son shi wanda ma wallahi wannan ba alheri ba a gare ka saboda fitina ce Allah yake don ya jarrabe ka gara wanda ya zama ko dai mununa ko kuma wanda ya zama baya ko ba fallasa wallahi shi daga mujarabawa ta bangaren addinin sa ba Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana addu'a wala taj'al musibata la fi dinina karka jarrabe mu a ta bangaren addini gara a jarrabe ka kai hatsari ka kare ka rasa kafa ko kullun ka daya fita ko ya zama baka ji akan a jarrabe ka ta bangaren taba maka addini saboda waɗannan abubuwa duka za su gama illar su a duniya ne ba za su taba ka a lahira ba amma illar addini a lahira za ta maka illa wannan dalili yana daga cikin abin da yasa malamai suka ce ya kamata shi gabanni idan akwai tsari na musulunci ne kyau shari'a kwamitin ta rinka sa ido duk irin matasa kyawawa din nan ga rinka sa musu ido ina za su shiga ina za su fita da maza da mata to sai ma lokacin Umar dan Khattab an taɓa yin wani yaro da ake ce irin ya kamarin da ake ce amran irin kyawawan yaran matashi kaga namiji ne irin waɗanda suke tajiri ba gashi a fuskarsa sai ɗan ƙananan gashin baki in ka gani tukul-tukul wannan yaro yana fitinan mata da yawa kowa ta gani tattun tana so kowa ta gani tattun tana so ya ba da jawabi tuna Umar ya sa saboda yana da gashi mai yawa Umar ya sa aka masa arki kwalkwabo din da karfi kara ganin ka kabar gashi kuma karkata hula karkata na wani kafin haka ya zama wani iri dododo wannan yana da kyau ta ido a kan irin waɗannan kuma yana da kyau mutum a cikin gidansa in yana da yara samari irin wannan to rinka kulawa da yanayin afiyar ɗinsu kuma a rinka regulating ɗin yawan shiga gida da yawan fitar wannan yara matasa maza ma fa kenan to ya kuma ga mace akwai babi na musamman da ake ce miki babu ahkamin amra wanda in ka karanta majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah mujalladi na 15 galibi akwai tambayoyi da yawa da yayi ta dogon magana akan al'amra su ne irin waɗannan matasan musamman kuma ma irin waɗanda suka fito daga gidan da suke ci mai kyau su sa mai kyau su huta to wani yaro in ka gani kai ka ce ba namiji bane kai ka ce mace ce saboda hadisinsa to irin waɗannan ana ɗaukan matakai a kan akwai magabata da yawa irin su Imam Malik in irin su ya zo majalisar sai kan kore shi ta suka tafi anan haka Imam Ahmad ibn Hanbal wani mutum da shi ya zo da ɗansa ɗan yana da irin wannan siffa mai kyau yaron da zaka gani irin sabulu kuma din nan jikinsa sai ka ce kamar leda aka daure sai ce fita mun da wannan yaro sai ce ɗana ne ka sai ce ka fita mun da shi kai ya zauna anan kai ka ji karatun daga baya ka koya maka sai aka ce me yasa zaka tsananta haka yace haka muka ga magabatan mu suke yi kuma sun ce haka suka ga magabata suke yi tun daga zamanin sahabbai in an ga amrar ba a bari sai zauna a cikin mutane saboda ko kai baka fitine da shi ba wani dan iska sai yayi tunani da shi akan tunanin luwadi na alfasha suna ganin irin waɗannan yara to duk yara ma irin waɗannan sukan zama fitina a cikin mutane waɗanda za su zama sanadiyar da wata alfata irin waɗanda al'umma ba su san ta ba sai su zama suna jawo shi yaron bai da wannan tunanin amma mutane sun suka ganci suna da irin wannan tunani a kansa to sai a hana shi shiga mutane ko a sake jirki ta kamanninsa saboda ya zauna lafiya shi da imanin sa kuma mutane ma su zauna lafiya kaga wani lokaci kyau da farin jini ba dole ya zama alheri ba gare ka an fahimta fa'ida ta gaba ita ce ita da kanta yau ga shi ta yi confession ta ce ana rawatuhu an nafsi walaqad rawatuhu an nafsi ni na nemi shi sai da nemi ni ba wannan shine al-i'tiraf confession ce idan mutum yayi haka shine sayyidu shuhud ba wata shaida da ta kai wannan mutum ya tabbata cewa wato ya aikata laifin inda shi yayi confession da kanta to abin da yake iya sa Allah ya ba wa mutum dama ana rigima akan irin wannan da ta shafi mutuncinsa mutum ya zai ce ba shi ne da laifi ba wanda ba wanda ne da laifi ba shi ne da laifi idan Allah ya yarda da abin da kai to Allah zai iya kwatar ka a inda mutuncinka a stake sai Allah ya sa wanda ake zargi shi ya fitar da kai shi yasa take ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin a can gaba ke sannan annabi kuma tace wala qadra wa huwa an nafsihi fasta'a me yasa saboda Allah madaukakin sarki yace innahu min ibadina al-mukhlasin innahu min ibadina al-mukhlasin sannan kuma Allah yace ba shi kadai ba wa kadhalika najzi al-muhsinin duk masu kyautatawa haka zamu rika saka muku to haka kai sai Allah ka dogara ga Allah ka rike gaskiya duk inda aka je sai Allah ya fitar da kai ko da akwai wani abu na zargi mummuna a kanka Allah zai kawo mafita da zaka samu fita Allah bai yi maka alƙawarin ba za a jarrabe ka a zarge ka akan mummunan abin da baka yi ba tunda aka zargi annabawa ba amma Allah ya yi alƙawarin zai kawo fitar da zai fitar da kai in kana cikin masu kyautatawa fa'ida ta gaba ita ce da yake as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah ni gara mun kurkuku akan wannan abin da suke kira na aka ka dubi bambanci mai nisa tsakanin masu imani da fasikai shi fasiki fa zai iya a kulle shi a kurkukun don ya samo laifin mutum fa a wannan zamanin ba ma kurkuku ba don ya je aikata laifi yana iya zuwa makabarta yana iya haƙa kabari don ya aikata laifi ya saba wa Allah sannan yana iya kaiwa kowane irin excess don ya yi saɓo amma shi wannan don kar ya saba wa Allah ya ce gara a kulle ne a kurkuku bai fa san fa daɗewar da zai yi zuwa yanzu ba ne amma yake shi sai an shi ya fito Allah ya sa a kulle shi addu'a ya rika yi ba rabbi ya Allah as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kuma yana ce Allah ka taimake ni ka sa a kulle ni don wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna kar in karkata gare su Allah ka sa a kulle ni su daina gani na wannan ya nuna yana iya kokarin ta cikin ta bangaren sa da yi contributing ta kutar na ba da abin da zai sa wata kai tunanin fasikanci to kuma yana nufin taimakon Allah akan ya taya shi a hasan amma taimakon shine a kulle wannan shine al-imanul khalis imani da gaskiya ce sai ta in ka gane shi ka guje masa da duk karfinka don baka san inda zai kai ka ba Allah ya tsare mu mutane mu a yanzu shine fa ko ta ina mutum zai aikata laifi kuma yake lalura ai ni lalura ai baka ga kaza yana neman excuse shi fa nan fa ba excuse yana da kowane excuse amma ya buje ba magana wani yace excuse yace gara akan cikin kuku akan ya dogara da wannan excuse kaga ba shi ne ma ba kuma ana neman a sa shi da karfi har ana yaga masa riga sannan matan gani sun taru a kansa amma duk da haka yace ya Allah in tsare imanina ta hanyar zama a kurkuku ya kuma akan in aikata laifi guda daya kuma ku gane matsalan laifi fa da yasa annabi shi yake ta wannan abu wani zai ce ko abu ko da dan sau daya ai kana shiga shi kenan ka shiga shi wannan da farkon ya fi kowanne haɗari Allah ya tsare mu fa'ida ta gaba ita ce babu wanda yake iya kawar da mutum daga fadawa laifi sai Allah ya maka muwafaqa in Allah bai taimake ka ba to sai Allah ya barka da zuciyarka da shaitan ku buga ka gani ko za ka iya yasa wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda la in Allah ya soka da mummuna abu ko a duniya ko a lahira wallahi sai ya sallaka wa man yuridu Allah fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a Allah karka darbe ni sai sai ko illa tasrif anni in ba kai ne karaba ni da su ba zan iya ba sai sai karka yadda duk wani abu na kanka kace ai ni na da karfi ciwa ne ai ka yi kanka a nan ne kwatkwata ne yi kanka ba Allah sai sai kan gaba zai ce wa ma ubani ulafi ni karna dauka wa ina tsarkake kai na ne a innan nafsa la amaratu bisu in an farni da kai da zuciya ta za ta samu muna illa ma rahima rabbi sai abin da ubangiji ya rahama sai sai nan yake neman rahama ubangiji kalimi iya a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce kullukum dalil illa man hadaytuhu fastahduri ahlukum kowa ba ta sani sai wanda na kire da shi to ka kulle ni kiriya ta don ifiye da ku bai da ta karshe da zamu faɗa a nan ita ce da Allah ya tafsata ga ba lahu rabbukum sai Allah ya amsa mata kai ma in kana so Allah ya amsa mata to ka zama cikin masu tsoron Allah Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin duk wanda yake tsoron Allah Allah zai kama ta mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kuma in yi addu'a Allah zai karɓa Allah ka karɓi addu'ar mu kuma ka sa mu zama cikin najartattun bayin ka da sai tambayoyin da suke gabana a nan wannan ya yi tambaya cewa waɗanda suka yanka hannunsu cikin mata ɗin nan a lokacin da imra'atul aziz ta gayyace su ya ce ya ji ana cewa shi ne sababin da ya sa a hannunmu muke da yanka da wannan zalin haka ne ba haka ba ne wannan ba gaskiya ba ce wannan zalin hannu haka ne Allah ya halicci mutum da shi sannan kuma in ma ya tabbata ai ba dole ne kai ka zama jikan waɗannan matan ba ballantana a ce sun zama suna da wannan akwai abubuwa da yawa da ake faɗa na kurafat a ce wannan zakarar wuya da maza suke yi a gaza adamu ya fara cin itaciyar nan sai aka shaƙi wuya sai shi bai haɗe ba ita kuma ta haɗe na ta sai sa na ta bata da shi mata sai sa bata zakarar wuya sannan kuma sai sa mata suke haila wannan duk tatsuniya ce daga cikin tatsuniyoyin mutanen ƙarshe wannan yana tambaya cewa da annabi yusuf alayhi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi adam wa yake kyau ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci annabi adam akan mafi cikan sura da kuma mafi kyau sannan ya ce annabi yusuf an ba ki rabin kyau sannan ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikan sura to wane ne yake kyau wala an faɗa a cikin karatu jiya mun faɗa kowane annabi daga cikin annabawan Allah kowa da irin abin da Allah ya baki na musamman wala kan fadalla ba'd annabiyina ala ba'd wadanda sun fi wasu to mu'jizar da aka bawa annabi yusuf alaihi salam ita ce wannan mu'jizar ta kyau banda sauran abubuwan da Allah ya baki idan ana magana akan kyau na bin adama a cikin jinsin bin adama ranka ta tabbin kuma kamar annabi yusuf alaihi salam don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya yi gaskiya ya ce daidai isra'i ya gan shi ta daidai miraji ma ya gan shi a sama ya ce sai na ga mutumin da an ba shi rabin kyau gaba ɗaya to ko a sama haka yake balle in yana ƙasa ana fahimta ko in kana so ka gane yadda annabi yusuf yake da kyau ka yi ƙoƙari ka shiga aljanna in Allah ya kai mu gan shi an fahimta ko annabi adam alaihi salam shi ne aka halicce shi da mafi cikan sura saboda shi ne farkon halittar bin adama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne yake cikan sura daga baya aka riƙa rage dan adam ana ragewa yana jira'i 50 ne tsayinsa kaga kamar tsayin kwalwaya ke ana ragewa ana da hannu ka zama ɗin ɗin kamar mu yanzu a nan to amma shi annabi adam yana da mafi cikan sura ba yana nufin ya fi kowa kyau ba a cikin ƴaƴansa sannan kyau ɗin da aka jinjina mata kyau ne na yadda tsarin bin adama yake cike ta irin yadda zai shiga aljanna saboda dukkan mukafin mutum ya shiga aljanna sai an kai shi girman annabi adam don in ka shiga daɗin ya bigi jinka sosai amma ɗan yadda kake iya duka shiga aljanna ma ai ba za ka mata ba to ne shi ne ma'anar kyan annabi adam kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafi cikan kyau idan kana magana akan tsagwaron kyau na tsuran a ga mutum a fuska za ka yi cewa annabi yusuf ya fi kowa in kana magana akan kyau na daraja wannan sai muhammadu rasulullah sai ta nace bambancin annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa shine kyau irin na haiba kan da ya wuce ni kan da kan Annabi Yusuf sai a kura mata ido har a yanka hannu amma kan Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ganki wallahi sai ka sokiya kan sa ya wuce ni zaka cika ido da shi da bai suka ce ba ma iya sai sa manyan manyan sahabbai galibi ba ta ruwaito sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kananan sahabbai to da su yara ne ba ta da wannan cikakken hankali sai ka ganki mun ga yana da kaza amma manyan ba ta iyawa wallahi kana ganin manzon Allah zaka sokiya ana fahimta yasa idan ana magana akan sikan dan adam a bangaren siffa da sura da hai'a da haiba irin dan adam din da wani dan adam bai taba ganin irin sa ba wannan sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata kun fahimci bambancin abu na gaba shine wannan da yake tambaya cewa matar ta haihu sannan kuma sai ta zo ta yi ta yin jinin haihuwa sai bayan kwana 58 kafin ya ɗauke daga baya kuma ta shigo tana ganin wani jini wanda yake zuwa wato kamar brown daga baya kuma sai yana yankewa shi ma yana sake dawowa da dai dogon bayanin da yi ku sani da cewa da farko jinin mace mai haihuwa jinin jiki iya katsa shi ne kwana 40 ana fahimta ya inganta cikin hadisin Abu Dawud mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jira zuwa kwana 40 ne a jinin jiki zaka matarka idan ta kai kwana 40 ko da ta ci gaba da ganin da ganin jini za ta yi wanka wannan jinin ba na biki bane sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da wanke wannan jinin ta nemi magani amma ba jinin jiki bane irin wanda hukuncin shari'a yake tabbata da yake hana sallah da azumi an ji wannan idan daga baya jinin nan ya dauke aka samu wani lokaci daga baya jinin ya sake dawo idan tsakanin wanda ya dauke da wanda ya dawo ya kai a ce an shiga cycle din ta na wani wata wanda mafi karancin su shine shekara shine kwana 15 amma galibi kwana 28 ne to in ya kai haka sai a ce wannan na biyu da ya dawo din jinin haila ne wancan jini ka an gama da cikin daga kwana 40 idan bai kai kwana 40 ba ma sai ya dauke a sati daya ko biyu ko uku kai ko da a ranar da ta haihu ne sai aka samu wannan interval din na kwana 15 zuwa wata daya to wannan da ya sake dawowa daga baya ba irin wancan bane shi kuma ya zama jinin haila ana fahimta to aka sauran tambayar ka ta zama hukuncin ma'anar jinin haila ne jinin haila yana iya zama na hailar gaskiya yana iya zama ba na haila na gaskiya ba sai zama jinin istihala shi kuma jinin istihala ciwo ne idan mace a cikin kwanakin da ta saba ganin jinin haila kwana 5 take yi a tsakanin kwana 5 din ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe sai ta ga wannan brownish kala da kake faɗa din to za ka ɗauke shi a matsayin jinin haila ne duk hukuncin su ɗaya ne amma idan ba a cikin kwanakin da ta saba ganin al'ada ba ne ta gama al'adarta ko kuma lokacin al'adarta bai yi ba sai ta rinka ganin wani bishka ko ma menene kalarsa ba asalin jinin haila ba ne ta gani to wannan jinin ba ka kirga shi a matsayin komi kuna la na uku sufara ta wal kudara ta ba'da tsuhuri shay'a ina fata an fahimta ko zaka ita wannan mata taka abinda za ta yi la'akari da shi shine jinin jiki da kan ya kare tun daga kwana 40 wannan jini da daga baya ta cigaba da gani idan interval ɗinsa ya kai abinda na faɗa to ya ta ɗauka jinin haila idan bai kai ba za ta ce har yanzu sauran abin da ya rage ne na jinin ciwon jinin haihuwa amma hukuncin sa ba shi ne jinin ba shi ne irin na jinin haila da kuma jinin haihuwa ba haka ba zai hana ta sallah da azumi ba wallahu a'lam wannan yayi tambaya akan batun sallar dare da muka yi hutuba yanzu akai cewa ya ci sifa guda ɗaya sallah ɗaya ta dare ɗaya ta tsallake shi bai yi ta ba yanzu ya ce nan yanzu ta wuce ka ai ta wuce ka sun da ya riga ya wuce ai ya wuce sai kai kokari kai idrakin abin da ya rage na sauran da leku duk wanda bacci ne ko uzuri ya hana shi abu ai ba za a hana shi ladar ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nama an salatin aulafiyaha fa yusalliha idza zakaraha فذلك وقتها لا كفارة له لا إلا ذلك. فلنكما إن الله تجاوز لأنكم في الخطأ وأنكم في آية أبروك القلم عن ثلاثة لذلك أقول النائم حتى يستيقظ دول دي بشي بقى كما كده ليك كود على فريق الله يبقى من سنانا ناكلا. فلنكما دون أبو لك سابعي في بشي على كي ننافلا كذا أباك لادر كاي saboda inda baka yi baccin ba aida zaka yi shi kuma Allah abinda da zaka yi ma koda baka yi ba Allah zai baka labar ka yi baka gama ce da take haila ai ba za ta yi azumi ba ba za ta yi wannan sallolin ba dare ne ne tsaka dare yana iya zuwa ba sai komai ba amma duk ladar da za a yi tare da ku za a raba da ita idan dai ta kasance cikin masu yi a baya kuma a gaba ma za ta ci gaba da yi ta yadda yanzu inda ba don dalilin rashin karfin ta ba da ta yi to Allah ba zai hana mata ladarta ba. Don haka mutumin da ya samu wannan injiri kare da mu sai ya cike burgin ta hanyar yin abin da ya rage na sauran da laifi abin da ya rage shi ne wanda ya bari da gangan shi kawai ya yi shiru abinta ya shafe dare ɗaya shi kenan sai ya iya abin da ya samu amma bai samu man kama ramadana ya annahu lam yaqul ramadan wa innama kama juz'an min ramadan. Mai tambaya ta gaba ya ce shi zai iya ciyarwa a madadin mahaifinsa wanda mahaifin yake jinya kuma a cikin jinyar tasa har Allah ya masa rasuwa a cikin azumi shi zai mata ciyarwa a kan wannan azumi. Ku sani da cewa dattijai waɗanda ba za su iya azumi ba hukuncinsu shi ne a yi ciyarwa a madadin kowane yini ɗaya na azumi nasu ko su yi da kansu ko wani waliyin su ya yi musu duka ya inganta ko yini ɗaya na azumi sai a ciyar da miskini ɗaya a madadin wannan yini ɗin. Ana iya bari sai bayan azumin ya ƙare sai a ciyar duka ana iya a cikin azumin kowane yini ɗaya sai a ciyar duk ya halatta. Ana iya ciyarwa da abinci hatsi tsaba wanda za a ba wa mutum mudu ɗaya a madadin kowane azumi. Ana iya kuma ciyar da dafaffen abinci wanda za a bayar da mutum abinda zai ishe shi na abincin lokacin shi ke na zama madadin azumi kowane ɗaya. To amma idan mutum akwai ciyarwa a kansa kamar wannan tsohon sai zamana ba a samu damar yin ciyarwar ba har ya mutu ana ganewa to ɗayan biyu ne ko dai ya zama ya mutu ne a cikin watan Ramadan ko kuma ya rasu ne bayan watan Ramadan. Idan ya rasu ne bayan watan Ramadan kuma ba a ciyar ba ya rasu ana bin bashi kenan. To idan ya rasu wannan bashin ciyarwan da shi ake farawa ma kafin a biya kafin a zo maganar gado min ba da wasiyatin yusi biha aw dayn kuma dayn wani ahqqu an yuqda sai an cire wannan kudin daga cikin kudin sa a ciyar in kuma akwai wanda zai dauki nauyin sai ya biya. Amma idan ya mutu a cikin watan Ramadan ka gani da cewa ya yi waɗansu azumin sun wuce shi waɗansu kuma ba su riske su bayar waɗanda azumin suka wuce shi kwana 15 kwana 10 kwana 20 sai a yi ciyarwa a madadin su. Amma waɗanda bai riga ya riske su ba ai ya riga ya rasu to kuma yanzu babu azumi a kansa idan ya mutu zaka ba za a ciyar da gurgudun kwanakin da ya rasu a cikin su. An fahimci wannan? Idan kuma ba tsoho ba ne irin wanda dama ciyarwa za a yi a madadin azuminsa mai ƙarfi ne bai da lafiya ne matafiyi ne mace ce mai ciki ko mai goyo suka sha azumi saboda lalurarsu kaga waɗannan dama rama azumi za su yi ba biya ba ciyarwa za su yi ba. To irin waɗannan idan azumi ya wuce kuma ba su riga sun rama ba ana fahimta to sai a rama musu azumi ba ciyarwa za a yi ba tunda dama ramawa za su yi to su ma rama musu za a yi ƴan uwansu sai su raba azumin ko mutum ɗaya ya ɗauka duka ko kuma inda yawa a rarraba sai a yi a madadin man mata wa alayhi siyamu sama anhu waliyyu. An gane bambancin? Mai tambaya ta gaba yana cewa idan mutum ya faɗi wani abu akan wani wanda ba tabbata akai tun sai ya je ya nemi gafarar wannan mutum ko kuma in yake istighfari ya wadatar abinda kake nufi da babu tabbas akai kana nufi ka ci naman ka idan ka faɗi abinda yake mutum ba zai ji daɗi ba in ka faɗa a gaban ka shine duk ruka a kasa goma yaka sai ka faɗa a bayan idan ka ci naman ka kenan to sai ka nemi yafiyar ka ya yafe maka in ba ka ba Allah ba zai yafe maka kai tsaye ba to ya ake neman ya yafe maka shine ko dai ka je ka ce ya yafe maka ka ci naman ka ko kuma in ka san in ka gaya masa ka ci naman ka ne ilu zai jawo bau sai ka ce kawai ya yafe maka laifin da kai mata shike in ka ga haka ba zai yi ba sai ka koma wurin da ka je ka ci naman naka ana fahimta sai ka je ka ci naman kanka kai shike nan ka wanke abu ni ranar ba na zama ce muku wani mutumin banza don ashe ni ne mutumin banza ashe wani mutumin kirki ne shike nan sai ka dawo mata da mutuncinsa sai ka ɓata naka shike ko da baka ce kai mutumin banza ba ne shi ne ka tabbatar ka gyaro naka ka dawo mata da mutuncinsa shike nan ka faɗi alherinsa ka wanke shi abin da na faɗa ranar ƙarya ne ke tsagwaronsa abin da na faɗa ranar a kan wani ina neman afuwa wallahi wani mutumin kirki ne shike nan to ko shi bai sani ba inda ka wanke shi dama illar kan mutane su gani da rashin mutuncin abin da ka faɗa ko da gaskiya ne ba abin da ka faɗa haramun ne ana fahimta idan kuma ka rasa inda za ka je ka gyaro ka saboda ka yi cikin yawa ko shi ka rasa shi ko kuma ya mutu to wannan shi ne sai ka je ka yi sadaka da wani abu mai yawa ko kai wani aiki na ibadan da in ka je lahira za a da niyyar ka kake yi in ka je sai a dauka sai a biya ki a madadin naman ka da kake ka ga duk irin wanda suka ci nama da yawa din nan sai su yi sadaka namomi da yawa saboda ya zama a madadin wancan naman da suka ci abin da ya fi maka shine ka kiyaye cin naman mutane wannan mai tambaya yace addu'ar da ake yi a cikin sallah kamar subhana rabbiyal a'la da kuma hamdan kaseeran tayyiban mubarakat ko ya ne da rubuta Allahu akbar sai da akwai addu'ar da ake yi ne in kana da wata bukatar ka zikirorin da ake a cikin sallah sun dole su ake yi na farko sawa'u a cikin ruku'u ko a sujada ko kuma a cikin wajen da ake zama amma akwai wuraren da ya halatta bayan ka gama zikirorin kuma sai ka ƙara da addu'ar kanka waɗannan wurare a cikin sallah guda biyu da lokacin sujada da lokacin zama a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa kamilu an yustajaba lakum a cikin sujada ku yi addu'o'in ku lokaci ne da ya dace a amsa muku saboda in kai sujada ka gama zikirorin sujada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi to daga baya kuma kana iya addu'o'in ka na bukatar ka sai kai da larabci idan ka iya in baka iya ba sai kai da yaren da ka iya ka roki bukatun ka Allah zai amsa maka in Allah ya na biyu shine bayan ka ida tahiyya a wurin zama kafin ayi sallama to nan wurin ma za ka iya addu'a bayan ka gama da larabci idan baka iya ba sai kai da kowane yare ka gama salati Allah bi sallama ka gama zikirori da abin inda ake yi kafin kai sallama sai ka roki abin da kake so sannan ka ce assalamu alaikum dai tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin bari jiyamu in farilla ne ko mustahab sannan menene hukuncin wanda ya asisi ko ya bar jiyamu sunna ce wajibi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da dukkan annabawan Allah sun bar jemu sannan ya zama wajibi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya ce a bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci dukkan al'ummarsa da matsoyansa ya ce su rinka rage jakin baki su rinka barin jemu ya ce qassu shawariba wa a'tu liha khalifu al-mushriki wannan hadisi Bukhari da Muslim duka suka haɗu suka rawaito yake ku rinka rage jakin baki ku rinka barin jemu ku rinka taɓa wa mushrikai wannan umarni ne ko bayar da shawari ne umarni ne ya in manzon Allah sai yanzu a ido da kai ido da ido sai ce maka ka barge mu ka rage gashin ka idan Allah zai taba ji mun ka to da manzon Allah da kansa ga ya maka da ya faɗa wa sahabbai su yanzu a faɗa ka ji akwai bambanci ne wannan hadisi da muka ji na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu musulmi mu barge mu rage gashin baki gaskiya Annabi yayi ko ba gaskiya bane mun gaskata ki to me yasa ba zamu yi ba ka san gemu ne mutane waɗansu suna kin sa gemu mai yiwa suna da uzuri Allah shi yasan wanda yake da uzuri amma uzurin ka ya zama irin wanda in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama ya ganka lokacin da yake karɓan mutane a bakin haudinsa yana cewa ina mutane na ka zo ba ka yi kama da yanda yake ba ya tambaye ka me yasa in kana da uzurin da zaka gaya mata to ka ashe jinin ka amma wallahi yadda muke kwadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama ya jawo a gaban haudi ya tayar da kai dinnan wala duk abin da manzon Allah yake mai zamu ko da abin zai sa ka zama mafi kowa mu ballan da nawali da alhamdu mafi kowa kyau da wannan sifa ta Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna jin dadin wannan kamanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi ko a mafarki ka ga mutum bai da gemu aka ce maka annabi ne wallahi sai ka gani ka ga mutum kalkamu kuma a ce maka annabi ne to shi dan ne yake wasa da hankali ana fahimta ko saboda haka ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka so wannan sifa ta sa zaka ka gemu wajibi bane sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waqfiru da au da a'ti ku cika to ya ne cika galibi malamai suka ce cikawa shine ya kai zuwa samu daya duk abin da ya sama da haka kana iya rage in ya kai nawa kamu daya ba fa maka auna da inci ba a in kai haka ka kama to duk abin da ya sama da nan kana iya rage amma duk abin da bai wuce haka ba da ku kuma yawanci dama da take kara akari duk abin da bai wuce wannan ba ka bar wallahi kun wata ta kun fi kyau ba in kuka bar gemu wallahi kun fi kyau in ba ku gane ba ku tambayi mata ku kuma yau jama'a Allah zai ka'awata maka fuska ya maka abin da mata ba sa da shi kuma duk iyawarsu ba za su ke samu ba kai kuma ka ce za ka koma maka mamaci duk wanda ya ake gemu ya yi kama da mace ko ya yi kama da namiji kuma idan Allah ya kamata ka yi kama da maza ko ya kamata ka yi kama da mata sai ta bari mawaƙi ce ta ba abin mamaki bane ka ga mace kana kokarin kwaikwayon namiji abin mamaki shine ka ga namiji yana so ya yi kama da mata ai karshen abun mamaki da zuban mutunci ce da zuban darajar ka akwai ni diri akan gemu ne ke ku yara da zaman ga mutu ba wallahi kun fada a likitance cewa mace kuma wata mata ma ta fada wanda ta aure maza biyu uku hudu wasu suna da gemu wasu ba su da gemu aka ce yaya kace kai ba su gemu ne wannan yana tambaya cewa yana so a kara mata bayani dangane da sahur lokacin da idan ya riga ya wuce ba a iya yin sahur lokacin yin sahur ya halatta kaitaccen abinci tun daga minan layli hatta ya tabayyana lakum الخيط الاسود الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر tun daga kan farkon dare kai ta cin abinci har zuwa lokacin da alfajir zai bayyana lokacin ne ake daina sahur ga yake bayyana shi ne idan lokacin kiran sallah yayi a wannan lokacin dole mutum ya daina cin abinci tun da Allah ya ce hatta ya bayyana da wadansu malamai na usulul fiqh suna cewa yajibu imsaku juz'in min al-layli qabla al-fajr hatta yatimma siyamu sa'id karkashin da Allah ya hatta ya tabayyana lakum ba wai yana nufin kai cikin abinci sai kaga haske shine ma'anar ya tabayyana lakum ya bayyana ko sai an fara kiran sallan kafin ba a abinda ake ce shine wani dan gurgudo kafin a kira sallah na ɗan mintuna wanda zai zama ka zama cin abincin ka tun dare ne alfijir din da yake to ba tukun ana fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama sahur kafin lokacin da za a kira sallah da mintuna yanda za a yi karanta wadansu ayoyi na Qur'ani haka sai ma shi ya kamata a mustahabbance ka ci abinci zuwa wannan lokacin amma don ka mutu wannan lokacin baka yi laifi ko azuminka ya tafi ba sai dai idan ka ci gaba da cin abinci bayan alfijir ya bayyana ai ana gane alfijir ya bayyana ne ta hanyar ko ka ga alfijir din ko ka ji kiran sallah ko agogonka ya nuna maka cewa lokacin da aka ce alfijir zai keto ya bayyana lokaci ya yi kuma ka ci gaba da cin abinci to wannan ya taba azuminka mutum yana iya haka da gangan yana iya da kuskure yana mutum zai da kuskure shine mutum ya tashi ya dauka dare ne ko ya dauka lokaci da yi ba sai ci gaba da cin abinci daga baya sai ya a wani masallaci ana qad qamatis salatu qad qamatis sala ya nuna cewa an gama as-salatu sai rubu da mutum minti nawa ce an fahimta ko mutum ya fite to ba kira sallah ba an kira sallah sai shi kuma zai gama cin abinci kaga wannan ya nuna cewa ya ci abinci bayan alfijir ya fito kuma da kuskure ne an fahimta waɗansu malamai suka ce zai rama azumi ɗaya waɗansu suka ce ba sai ya rama ba wanda suka ce ba sai ya rama ba suka ce saboda wanda ya manta ya ci abinci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ko ya sha ruwa sai ya cika azuminsa Allah ne ya ci sai ya ci waɗanda suka ce sai ya rama suka ce ai ba mantuwa wannan ne ba ya ci ne da saminsa shi ya ɗauka cewa lokaci ne to haka wannan galabin bai tafi wannan hadisi ba za ka mutum ya rama wannan ya fi ƙarfi a fahimta za ka duk wanda ya yi kuskuren cin abinci ka wannan ba mantuwa ba ne ya ci gaba da ci ana ganewa ko hadisi kuma ya ce man nasiya wa huwa sa'il wannan kuma ba maganar mantuwa ba ne da sanin sa yake ya ɗauka amma sai ya kuskure shi zai ci gaba da azuminsa amma zai rama ɗaya saboda bai cika yadda Allah yake a yi ba Allah ya ce minal fajiri thumma atimmu siyama ila al-layl shi kuma bai minal fajiri ba tun kafin alfajir ya ci ya tun bayan alfajir ma ya ci gaba da cin abinci an gane wannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan mutum yana cikin cin yana cikin shan abinci sai ya an kira sallah sai ya ci gaba da shan abin da zai ta ya gama da shi kafin ya azumi yake idan mu idan kai ku ya kira sallah alhali abincin da yana hannunka to kana ya ba mu hatta ya kudi hajatun kar ya aje sai ya gama bukatar sa nan malamai suka ce wannan hadisi ga wadanda ya inganta a wurin su yana nufi idan ka ji ana kiran sallah alhali ka rike kofin ruwa za ka ko kofin kunu za ka ko mene ne kuke sha shayi ko yawa a kula kuma to duk abin da dai za ka sha ne ba abinci ba saboda wato ta'allaquwar zuciya da abin sha ya fi akan ta'allaquwarka da abinci sannan ka fi bakin ciki in aka ce baka sha ba saboda a ce baka ci ba sannan kuma ba za ka yi asarar komai ba idan an ce ka sha baka ci ba in za ka yi azumi a wajen sahur kamar yadda za ka yi asara idan an ce ka ci baka sha ba don ka ci baka sha ba ka yi kokara ne gara ma baka ci ba ke sai sa annabi ya ji to sai ka yi ka riga ka dauko za ka sha sai ka ji na dan ya fara kira sallah sai ka ci ta 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 sai ka sha sai ka aji amma baka riga ka dauko ba yace wa ina uhu fi yadi abun kan sai yana hannunsa sai ka cika wadannan sharuɗa kafin ka sha ka dauko za ka sha sai ka ji kira sallah ko kuma ka fara sha sai ka ji to kana sa sai ka aji kuna bayyana amma ka ji kiran sallah kuma ka je nemo fiyo wata ka ji kiran sallah kuma ka ce ba ni sauran ruwa ita ka ji kiran sallah kuma a lokacin a wannan duka in kai haka ka kare azumin ka duk wanda ya kare azumi da gangan ko mun yi bayani akan hukuncin sa Allah ya tsare mu mai tambaya ta gaba ya ce ka yi magana akan batun canza suna mutum ya amfani da sunan da ba na mahaifinsa ba da hadarin da ke ciki da sai ce shi kuma ya yi amfani da su firamare har zuwa kiyama tsawon karatunsa da sunan wani ba na mahaifinsa ba yanzu ya zai yadda zai ce canza ana gyara ba sai gyara sallah ma aka kuskure aka gyara ballan da na suna ana gyara ba kayi amfani da sunan wani babban ka ne ko wanka ko wani mai riƙon ka tun primary aka ne ki kira da sunan ka yanzu kuma sai ka ji wannan da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jingina kansa ga sunan wani da ba na babanka ba fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa mala'iku ma su tsine masa duk mutanen duniya ma su yi wasu tabbata a kansa wannan hadisi ko yana cikin kayi mutum to kaga wannan abu ne mai hadari to me za ka yi kike ne kike da yara ko abin da ya wuce fa man ja'a huma ila rabbihi fantaha falahu ma sala abin da ya wuce Allah ya ce maka wala ta yatu juna'in fi ma asfa'tu bihi wala kuma ta'ammadat qulubukum ya ake a canza haka ka fi sani sai ka ka tambaya ya ake canza suna sai ka ka bi yanda ake a canza idan kuma kana da excuse din da yasa ba za ka iya canzawa ba sai ka jira an jira yana sai cewa Allah bai alibi ban sanya za a yi saboda wani yana da excuse sai ce ai na da matsala ne tare da na taɓa baku labari wani na taɓa yin wannan magana tun wani lokaci da daɗewa sai wani yana matsayin kan kujerar gwamna ne sai sa aka kira ni sai ma ni sai ce malam ni faɗa da matsala wannan abin da ka faɗa ga shi ka ce hadisi an tsine ni kuma yanzu gwamna ne kuma yanzu in nake zan canza suna ɗan siyasa na shiga uku kenan me yasa dama a ce sheikh ne dama kaza kuma a yanzu dai ina gwamna in canza suna ya zan yi in ce wannan ba sai da na kai gwamna aiki da mutum ya zan yi ni ga iya rabu bukara ta ji kana da kudi wannan ko wannan tsakanin kai da Allah sai ka san ujirin ka ko kawo don ka kai ma ya excellence za ka gyara ya gyara kuma za ka gyara bayan ka bari in ka za abin da za ka gyara Allah wani yake cewa to ai tambayar ta turai mani da hausa zai ya ce shi talibi ne kuma ga shi yana kera rubu ta jarabawa yanzu a jami'a kuma a cikin ramadan ya ce jarabawa ta sa baya iya samun damar karanta alqur'ani kuma baya zuwa tafsir don ka ba shi shawari an shawari ta zan baka kawai jide ka ci gaba da abin da ka ga za ka iya alaikum ba su sai kun kai abin da za ka iya a yau na ce maka ka zo ta tiri ka zo ka faɗi a jarabawa ka ce malam mutum ne ka da kai kai abin da za ka iya wannan abuwa duka mustahabbi jarabawar ka a yanzu kuma wajibin ka ne kuma dole ka iya wannan damar ka ke da ita shawarar da ni nake baka in za ka yi irin nawa ne ni ma na yi jarabawa kuma na yi a lokacin ramadan amma ni baya hana ni komi ba wata jarabawa da ka kai wanda za ka kaɗa sani da ƙasa wai har ta hana ni karatun qur'ani ko ta hana ni zuwa wani abu na addini ne jarabawa da ya karatun boko da kai abin da zai kama a cikin yin addini da wani kai dai lokacin da dasin babu jarabawa kake ɗaukawa na dogon lokaci da jan dogon dare to kana iya rabawa ɗaya ka ba wa duniya rabi kuma ka ba wa lahira amma a ce duka sai dai duniya ko kullum ka iya abin da za ka iya saukawa ke nan alaikum ma ku ce kun sai ka iya wanda za ka iya amma ni kan asani na za ka iya da safe bayan sallar asubahi ka yi karatun alqur'ani wannan awa ɗaya da za ka samu ko awa biyu ko makamancin haka ka karanta izu biyu zuwa izu biyar na abin da ya tawaga na alqur'ani ka gama ka yi addu'a ka nemi Allah da albarkacinsa da haskensa sai ya sa maka karatu karatu kuma sai karatu sannan zuwa wurin tafsiri ka zo ka saurara ka ɗan ƙaru awa ɗaya a cikin awan ka 23 a cikin awa 24 ka cire awa ɗaya ka zo ka ji karatu ka ƙaru sannan ka je ka samu su sallar ka na nafila ka samu waye ka yi tawassuli da su ka yi addu'a amma bai hana ka kuma da za ka yi karatunka na boko da za ka ci jarabawa ba in ka ga za ka iya haɗawa to ka haɗa haka ya fi maka in ka gama za ka iya ba to ka yi abin da za ka iya Allah maɗaukakin sarki ba ya tura maka abin da ba za ka iya ba Allah zai yi ke muke mu ya san dai waɗanda suka zo haɗura waɗanda kuma suka shafi darasin da yake a yanzu mun gama amsa su insha Allah sai Allah ya kai mu karo na gaba waɗanda suka rubuto tambayoyi akan bafarkan su in fassara su waɗannan ban karanta ba kuma ba zan fassara ba saboda ni ban iya fassara mafarki ba za mu zo in faɗa a cikin karatun da za mu yi a nan gaba na fassarar mafarki cewa ni ba ƙwararre ba ne a ɓangaren fassarar mafarki za ka kar mutum ya yi mafarki ma ya tambaye ni akwai waɗanda Allah ya ba su basira da suka ƙware a kan wannan ɓangare za ka su a tambaye su cikin malamai a yanzu waɗanda na sani malaman suna waɗanda suke da ido a kan wannan akwai Sheikh Abdulkadir Ismail a Kano akwai kuma Sheikh Al-Qasim Kotoro wannan suna daga cikin waɗanda suke da basira da ido akan iya fassarar mafarki za ka mutu yana da ke na iya tambayar su ni kada tambaye ni ban iya fassarar mafarki ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh